بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعين هكا بركة مدسادوا وأن مسلاة ميتار البركة ko wannan markaz na majema dan ci gaba da majalisin mu na alqur'ani wannan shine majalisi na 22 ko 22 ha 22 muna uku ga watan sha'ban hijira daga abiyal ga watan sha'ban hijira daga garin makka zuwa madina 1446 wanda ya daidai da 4 ga watan 2 a kalandar bature 2022 ba manta ba muna cikin tafsirin suratul qaf wanda ubangiji ya kwararo mana bayani akan al'ummu wanda suka gabace al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dukkan su bayan ubangiji ya ambata mana sunayen wannan al'ummu yake cewa ba dan komi ba ubangiji ya halakar da su ba dalilin sun karyatar da manzanni fa haqqa wa'id wa'idi na ubangiji sai ya tabbata ga wannan al'ummu muna cikin bayani akan wannan al'ummu irin sheke ayat da suka yi irin masha'ar da suka aiwatar irin abin da suka biyo san zuciyarsu na ƙaryatar da manzanni da abin da suke so su ko na abin da suka ga dama a rayuwarsu ya kai su zuwa ga ubangijinsu ya halakar da su idan ba a manta ba satuttuka da suka gabata mun labarta kistoshi na kazzabat qablahum qawmun wahin wa ashabur rasti wa samud wa adun wa fir'aun wa ikhwanu lut wa ashabul aikati wa qawmu tubba kullun kazzabar rusula fa haqqa wa'ida mun labarta dukkan wa'innan manzanni ko dukkan wannan al'ummu wanda suka gabace mu mun tsaya akan al'umma ta fir'auna sati da ya gabata mun kai har zuwa inda ubangiji ya halakar da shi sakamakon ƙaryatar da manzo da yayi kuma abin da ya biyo baya na abin da ya shahi al'ummar banu isra'il da su da annabi musa shine hutu na hutu bayan ubangijinsu ya musu ni'ima wadda ni'ima ce wadda ba su taba tunanin za su same ta ba dalilin dama ubangiji can ya bayyana mana muna so ne mu ɗaukaka waɗanda suke masu rauni a saman doron ƙasa su kuma waɗanda suke maɗaukaka mu ƙaskantar da su a saman doron ƙasa wannan tsari ne na ubangiji kuma haka yake idan ya ga dama wannan tawakkala da banu isra'il da mutanen fir'auna ya kai waɗanda suke masu raunin suka koma su ne masu hada aji su ne masu matsayi su ne masu girma a saman doron ƙasa dalilin haka kuma bayan ubangiji ya musu wannan ni'imar suka dawo suka bude suka tawayar da haƙƙin da ya rataye akan su tsankaninsu da su da ubangiji suka bar bautar ubangiji suka koma bautar wani dan maraƙi kuma kuma ta ba a can baya mun yi bayani akan lalle da suka tashi tahiya bayan annabi Musa ya bayyana musu umarni na ubangiji na lalle za a huta a bargarin Misra suka tattara dukkan kayan kawana mutanen garin Misra suka amsa a matsayin aro suka tafi da shi wannan in suka hahada ya kasance musu suka kera wani dan maraƙi na zinariya yake cewa ai wannan shine ubangijinku shine lokacin da annabi Musa ya tayi munajati kwana 40 fatamma miqatu rabbih 40 ainihin harkon al'amari shine kwana 30 ya kai ba a gama ba abinda ake yi ba aka tsara kwana 10 ya kai annabi Musa ya samu kwana 40 yana munajati da shi da ubangijin shi ya amso at-taura hukumce-hukumcen da aka wajabta ko aka farlanta wa banu Isra'ila da ya amso wannan at-taura kamun ya dawo shi samiri yake cewa ai na ga takun mala'ika فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبضتها وكذلك سولت من نفسي يا جتاكم ملائكة سيدوكي وننتاكم ساو ملائكة يتيدوكا سيهتا دو النن أبو بوا واندسك أكون كاين كوانا لغزيناريا سيهي مسلمي يهي مسلم مرأي جعل له أخوة سيسن يا وننتم مرأي وتا أقوها ودا إنسكا تاكتا ذاك الذي ينهيتو ينهو موسى ana jin wani sauti da yake hutawa cikin wannan dan marakan sai yake ce mata hadha ilahukum wa ilahu musa fa nasi yace wannan shine ubangijin musa shine ubangijin ku ya riga yi wani shi samiri ya manta ubangijin nan wanda ya tsiratar da ku daga fir'auna ya durmiyar da fir'auna idanun ku kuna gani sakamakon ƙaryatar da musa da yi wannan bai ishe ku izina ba ko ka dauki wani abu koma bayan Allah shine abun bautar ku shine da annabi Musa da ya dawo yake jinjinawa dan uwan shi ko yake zargin dan uwan shi ya akai ka bar shi yace wallahi nayi iyakacin iyawata yace har suka mun barazana qala ibnu umma la ta'khudh bi lihiyati wala bi ra'si inni khashitu an taqula farraqta bayna bani isra'ila wa lam tarqub qawli yace yayi ya gani abun ba mai yiwuwa ba ne ba ya ce sai na ji tsoron kada in raba maka al'umma wa'ansu suna ɓangare na wa'ansu suna can ya kai kuma yanzu kamun ka dawo an hwara cin majula ya ce dalilin haka sai na koma geji na sa ido in gaji ya tambaye samiri yake cewa ka ni fa ga abin da na gani ya ce bal sawwalat li nafsi ya ce kai bari ma Musa ni dai raina haka ta raya mini haka shaidani na ya raya mini ni na ga hakan kuma na yi wa mutane hakan kuma suka bi ni ya ce fadhhab fa inna laka fil hayati an taqula la misas wa inna laka maw'idan lan tukhlafa wanzur ila ilahika alladhi zalta alayhi ajifa lanuharriqannahu thumma lanansifannahu fil yammi nasfa إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما yace to wa tunda haka ne kai ka ga dama zuciyar ka tarya maka ka aiwatar da haka to ka tafi har ƙarshen rayuwarka zaka yi zaka ringa cewa la misata wannan ita ce azaba har zuwa ƙarshen da ubangiji zai dauki rayuwar shi ka ga wannan azaba ce kuma yace kana da wani alƙawari wata rana wanda aka sanya maka wanda ubangijin ka zai karɓi ranka wa inna laka maw'idan lan tukhlafa wannan alƙawarin da aka yi ranar mutuwa ne ba za a saba ba sai an dauki ranka kuma ka sani duk wanda ya saba ka san a wani hali ubangijin shi yake karɓar ranshi yake cewa baya ga haka wannan abun bautar da ka kirkira ka sanya mutane su bautata mai koma bayan Allah lanuharriqannahu zan mu kona shi summa lanansifannahu fil yammi nasfa ubangiji yake mana kashedi da ku shi wannan mutanen annabi Musa da mu mutanen al'umma annabi Muhammad yake cewa innama ilahukumullahi la ilaha illa hu ubangijin ku shine ubangijin nan ɗaya tilo wanda babu wani koma bayan shi malicinka mawadacinka wanda ya maka riga ya maka wando ya maka komai a rayuwa shine wannan ubangijin wanda bashi da wani tamka bashi da wani wanda ya dace a gama shi bauta ta ko a gama shi bauta ba a hada shi da bauta tare da shi yace wannan ubangijin wasi a kullu shay'in ilma ilimin shi yayi wato game da komai da komai wannan shine ubangijin da yake dacewa ka bauta ta mai daga wannan shine abin da yake wakana da annabi Musa da shi da Fir'auna kuma annabi Musa bayan ya amso at-taura ya amso hukunce-hukunce ga abin da yake wakana da al'umma shi sai ubangiji yake cewa bayan wannan wa qaumu Lut mutanen annabi Lut mutanen annabi Lut sune mutanen da ubangiji ya aiko su ko ya aiko musu dan uwansu annabi Lut duk da kasancewar malamai sun yi ta bayani akan ainihin annabi Lut ba wai dan kabilan mutanen da ko baya daga cikin al'ummar da aka aiko su, daga wata ko dan wani dangi ne, dan wata kabila ne aka dauko shi aka aiko shi zuwa ga wa'annan mutanen na mutanen Lot, wanda ake wasafa su ga Lot, ake wasafa su ga mutanen Annabi Lot. Ainihin Annabi Lot shine ake kira shi da Lot bin Haran bin Haran bin Azar. Da yawa daga cikin malaman tarihi kace dan uwa ne na Annabi Ibrahim alayhi salam, dan uwa ne na Annabi Ibrahim alayhi salam, kabilar su daya, dangin su daya, iyayen su daya aka aiko shi. Dalilin shi Annabi Lot alayhi salam a gidansa Annabi Ibrahim ya tashi, baban shi ya rasu, baban Annabi Ibrahim ya rene shi. Dalilin haka shakuwarsa da Annabi Ibrahim lokacin da aka aiko da Annabi Ibrahim a matsayin annabi, yana ɗaya daga cikin dangin shi wanda suka yi imani da Annabi Ibrahim. To kasancewar da'awa ga kwaikwayon da aka aiko annabi, dama mun sani kowane annabi ubangijinsa ya aiko shi daidai gwargwadon al'ummar shi, kwaikwayonsa, ƙabilarsu, dangin shi, a nan ake aiko kowane annabi. Illa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, kamar yadda ubangiji yake bayyana wa huma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nadhira, ba aiko ka ba illa ku tokar dukkan mutane duk inda suke a kowace ƙasa suke, to kai annabin su ne. Amma dai dukkan sauran annabawa daga Annabi Nuhu har zuwa Annabi Isa alaihi salam, za a tsabi ɗan wuri ne a ce mai ɗan tsibirin nan, daga nan zuwa can annabi ake so ka isar da da'awarka, ba ka da hurumin ka yi zuwa wuri da wasu. Shi Annabi Nuhu an aiko shi zuwa ga shi ba ɗan wurin ba ne ba, an aiko shi zuwa ga wa'ansu mutane wanda ba dangin shi ba. Ki sanya idan ka koma cikin suratul Hud, Annabi Nuhu yake cewa law annali bikum quwwatan aw a'u ila rukun shadida, yake cewa da ina da wani ƙarfi ko ina da wata ƙabila ko ni dan gida ne, ina da waɗanda za su kama mini, wannan iya shegen da kuke nema ku aiwatar ga baƙina, wallahi da ba ku yi shi ba. Shi sanya dalilin haka da kwai nassi wanda riwaya wanda Imam wannan Abu Huraira ya rawaito, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa Allah jikan Annabi Lot alaihi salam, yake cewa ya manta da yana da wata wani turki, yana da wata wani dangi wanda ya fi kowa shine Ubangiji. Dalilin haka yake cewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa daga Annabi Lot Ubangiji bai sake aiko wani annabi ba, ba dan dangi ba, sai a leka a gani kai dan gidan su waye sai a aiko ka, a ce baka kai ka da mutanen ka ka musu wa'azi su yi imani da Allah. Shine idan muka koma cikin suratul Shu'ara, duk da idan ka koma cikin A'raf, cikin Hud, cikin Shu'ara, cikin Hijr, haka in ka gangaro za ka samu suratul Qamar, za ka samu Ubangiji ya ambata mana kissar Annabi Lot alayhi salam da mutanen shi. Sai dai dukkan bayanan suna komawa kan abu daya. Mu ɗauki misali a suratul Shu'ara, mu ɗauki misali a cikin suratul Hud, irin abin da ya wakana tsakanin Annabi Lot da shi da mutanen shi. Idan ka koma cikin suratul Shu'ara, Ubangiji yake bayyana mana tabbas mutanen Annabi Lot sun ƙaryatar da manzannin da aka aiko musu. Can baya mun yi bayani ƙaryata manzo ɗaya, tamkar ƙaryata duk wani manzo ne wanda Ubangiji ya aiko. Da zarar za ka ce a ni na yarda da Annabi Muhammad amma dai ban yarda da Annabi Isa ba, to ba ka da imani, saboda Ubangiji ya kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi. In dai kana so imanin ka ya fita a zuciya ko ka kasance daga cikin mummunai, to wajibi ne sai ka yi imani da littattafan da aka aiko, ka yi imani da manzannin da Ubangiji ya aiko. Misalin da musulmi wanda yake bin shari'a ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama zai ce a ai tunda Annabi Isa ba mu aka aikowa ba, to mu kuma ba mu ba shi, to ba shi da imani. Shi sai ya rubuta na musulmi wai da yake tutiya yake ganin wayewa ne ya ringa cewa a kadaita addinin duka ɗaya ne, a ce da Kiristanci da Yahudanci da Musulunci ai dukkansu ɗaya ne. Ina ka yi wa kanka adalci, ina ka yi wa addinin ka adalci?
shi wancan wanda kake cewa addinin dukkan sa ɗaya ne dukkan mu ubangiji muke bautawa bi yarda da haka bi yarda da manzon ka kai kuma kai kai imani kai yarda da manzon da aka aiko ni duk da kana da yakinin bai yi ba abin da manzon da aka aiko ni ba bai aiwatar da abin da manzon da aka aiko ni ba yake bai muto ko cin da aka aiko ba karkashin manzon da aka aiko ni ba shi bai yarda Muhammad ba ya ƙaryatar da shi kuma da munta ka ce a dukkan mu ɗaya ne ai baka ba kanka adalci ba shi sun ya a shari'a ta addinin musulunci ko a aqida ta ahlus sunna wal jamaa babu mas'ala wahdatul adyan a ce maka addini dukkan su ɗaya ne a addini ɗaya akwai ubangiji shine musulunci kuma wajibin ka ne ka kudurce wa zuciyarka 100% madama mutum ya tarar da ubangiji da wani addini kuma bayan addinin musulunci ba shi ba shiga gidan aljanna ya mutu a matsayin tantalin kanku da kaji wani yana cewa a matsayin shi na musulmi a'a ai dukkan mu hashashe ne muke ba kai wallahi tallahi in ka mutu a cikin wannan aqida ba kai ba ka mun rahama ta ubangiji inna dina inda Allah al-islam addini ɗaya ne abun ubangiji shi ne musulunci daga annabi nuhu alayhi salam har zuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama ba wanda aka aiko shi da wanda addini in ba addinin musulunci ba kuma duk wanda ya mutu falan yuqu wala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin duk wanda ya mutu ba kan addinin musulunci ba ubangiji shi ba zai karbuwa abin da ya zo da shi ba kuma za ya kasance daga cikin takwaku khasararru a gobe kiyama shi sanya nan ubangiji yake mana inkari yake mana tambihi tabbas mutanen annabi Lut sun ƙaryatar da manzanni ba a ce mun zo ba an in ka dauki hakikanin kissa mun zo dai aka aiko musu shine annabi Lut suka ce musa da imani da shi ba ba za su bubbu dokokin da ya shata musu ba akan umarnin da ubangiji ya yi mai ba amma dai ubangiji da ya tashi ya ce dukkan manzannu sun ƙaryatar da su lokacin da dan uwansa annabi Lut yake cewa alhattaqun shin ba za ku yi takawa ba miye takawa shine ka bar dukkan wa'ansu shirka da manya-manyan zunubai ka ne da huskarka kan wazabartu akan aiwatar da ayyuka na gari don samun gobe mai kyau shine takawa shin ba za ku yi takawa ba ba za ku bar ba abin da kuke aiwatarwa ba ba za ku yi imani da ubangiji ba yace to abin da nake so in faɗi muku inni lakum rasulun amin ni ma manzo ne amintacce zuwa ga daga ubangijinku zuwa gare ku wajibin ku ne ku tsaya ku yi imani da ubangijinku in dai kuna so ku wanye duniyar ku da gobe kiyamarku yake cewa nasiha da nake muku fattaqullaha wa atiihi ku ji tsoron Allah ku muni biyayya shi kuma dama biyayya ga manzo kamar biyayya ne ga ubangijinka qul atiullaha war rasul ku bautata wa Allah ku yi wa ubangijinku biyayya ku yi wa manzonku biyayya haka aka umarce mu wa man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah duk wanda yayi wa manzonsa biyayya to tabbas tamkar yayi wa ubangijinsa biyayya ne saboda wannan manzon ba zai kaɗanci ba sakon da aka aiko shi da shi ba kowane manzo ya zo ya isar ya ce wa jama'a shin na isar kamar yadda manzonmu ya bayyana mana lokacin da yayi hajjin shi ta bankwana yake cewa hal ballagtu shin na isar da sakon da aka aiko ne isar da shi dukkan waɗanda suke nan mutane sahabbai sama da 1400 sama da 3000 sama da 1400 suke cewa tabbas ka isar da sakon wannan 1400 su ne wanda suka yi bai'atul ridwan su ne suka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam mubayi'a wanda ubangiji yake bayyana mana a cikin suratul fatih innal ladhina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim wanda suke maka mubayi'a tamkas sun suna yi wa ubangiji su ne mubayi'a ko ba ma tamka bane ba suna yi wa ubangijin su mubaya'a an ance tamka kamar abin yayi ba yayi ba a'a tabbas suna yi wa ubangijin su ne mubaya'a dalilin sun maka mubaya'a yace yadullahi fawqa aydihim hannun Allah sama hannayen su manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya dora hannun shi na dama ya ƙara dora hannun shi na hagu yace wannan hannun Usman ne mubaya'a Usman ce yarda Allah ya tabbata a gare shi sahabbai kowa ya zo ya dora hannun shi kan hannun manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kimanin 1400 daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama hajjatul wada wanda suka yi ta dubin nayi talla takriban suna ba da 4000 baya wanda suka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ko suka yi hajjin bankwana tare da manzo Allah afwan 1010 abin yana da yawa shi ne yake cewa ku yi mini biyayya. Yace abinda nake so ku fahimta, wa ma as'alukum alayhi min ajrin in ajri illa ala rabbil alamin. A can baya da muka karanta kun da kowanne annabi in yazo cewa yake yi ba na buƙatar ku bani makwanci, ku bani abinci, ku bani wani salari wanda zai kasance mini abin dogaro ne a rayuwata, a'a in ajri illa ala rabbil alamin, ni dai lada na ba na buƙatar wani abu abin ubangiji yake yi ba.
ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وعسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا.
wannan ita ce sifata mai imani, duk abin da zaka yi dan Allah to baka bukatar wani ya gode maka, baka bukatar wani ya yabe ka, kana yi ne dan Allah dan ya sakanta maka. mu da ma wannan al'amarin da muke yi muna yi ne dan Allah, muna bukatar ubangijin nan ya sakanta mana a gobe kiyama. kuma duk wanda ya dan Allah duniya dai ya ga sakamako gobe kiyama, ya ga sakamako wanda yake sakamako ne wanda rai take bukata. shi yake cewa ba na bukata komai din ba abun ubangiji na ba, wannan ubangijin nawa shine rabbul alamin, shine ubangijin talakai. in an ce talakai duk wani abu wanda aka halitta yake yawo a sararin sama ko a saman doran kasa, wannan dukkan su ana kiransa alamin. shine can da muka yi tafsirin suratul fatiha rabbul alamin, ubangijin talakai. to nan menene wani zai tambaya ya ce to shi annabi Lut ya zo ya ce musu su ji tsoron Allah, kaga wanda za a ce me ya ji tsoron Allah kenan, da kun yiwuwar mutumin nan ya san Allah, ya yi imani da Allah, ko mutumin nan yana matsayin ya amsa kira na ubangiji amma dai yana siffantuwa da wani abu wanda wata katobara ce yake aiwatarwa, aka ce me wani ka haka ka ji tsoron Allah. shi ne ubangiji yake wasafa mana, yake cewa atatuna zukurana minal alamin, wai shi wai me ya same ku ya ku mutane na, za ku dinga zoke wa mataje, ga mata nan ubangiji ya halitta muku, wa tazaruna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum, ga mata ubangiji ya halitta muku ku zo ku mora, ku ce a ku maza za ku zo wa, yace bal antum qawmun adun, yace tabbas tabbas ku mutane ne wanda kuke huce gona da irki, ba haka ubangiji ya tsara muku rayuwa ba. tsarin da aka yi muku namiji ya jiwo mace, akwai malaman tafsiri wanda suke bayyanawa suka ce wai abin kintu da suke yi shine namiji zai zo wa namiji, mace ta jiwo ilmuwar ta mace. wannan shine kuma halin da muke rayuwa a kanshi. LGBT a ba kowa haƙƙin shi, namiji ya aure namiji, mace ta aure mace. cikin yawon lahi tallahi in ba ɗin kata da ubangiji ya yi wa al'ummar manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam, wallahi al'ummar manzan Allah da amince da halakar da ita. duk wani abu wanda ka san ɗan baya sun aikata ɗinan ka, mu sai da muka haɗa dukkan su mutanen annabi Nuhu ne suka yi shirka, suka yi aka halakar da su, ba ma yin shirka. shirkar da muke yi ta fi ƙarfin abin da ƴan da suke. dan ce mun yi bayani akan abin da mas'ala wa cikin kashfu shuhad wanda Sheikh Abdul Wahhab ya kawo, Muhammad bin Abdul Wahhab ya kawo, yake cewa shirkar mutanen da ta yi gwara-gwara so duk akan shirkar mutanen da wayan su na da in sai shiga cikin halin kumci sai su bar abin da suke bautawa koma bayan Allah, sai su saddaka ka tabbatar ba na gani da lahu na gani da lahu yauma illa Allah, ba wani wanda zai iya mana ayo in ba Allah ba. shine yake cewa ya kawo yi istishhadi fa idza rakibu fil fulk da'a Allah mukhlisina lahu ad-din fa lam yarja'u ila al-barr idza hum yushrikun. idan suka hawo jirgin ruwa suka ga igiyar ruwa tana tangal-tangal da abin hawan su, wannan jirgin ruwa sun sani wallahi tallahi la ta da'u zaba suke kiyaye su ba, sun sani baba da wa'incan wanda ake kira da shehun wannan da ake kira bisa da wani abu wanda ba wata rawa da za su iya takawa a cikin halin da suke kai tsaye, sai su cire su goma zuwa ga Allah, za su ringa roƙon Allah ubangiji ya tabbatar da mukhlisina lahu ad-din, suna mai tsantsanta ubangiji shi kai a zuciyar su ba kowa an ba Allah. yace falamma na jahu bilal barri idza hum yushrikun, lokacin da suka sauko suka tabbatar da su a saman doran kasa, a lokacin nan kuma sai a nemo lata da azza, a nemo shehu, a nemo khalifa, a kiraye su a kan wasu bukatu,
liyakfuru bima atainahu wal yatamattau fa sawfa ya'lamun.
Su kafirce abin da muka yi musu, ba mu musu ni'ima ba, sun kafirce ba. Yace to wallahi asan za su dandani kudinsu. Wannan shirkan mutanen da ke shirkar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tarar da mutanen shi suna aiwatarwa, kuma yayi iyakacin kokari shekara 13 yana yakas a kanta. Yanzu kuma yanzu idan muni muka shiga cikin halin kumsi a lokacin nan tawatsi da muke yi da Ubangiji ba mu ba shi, a lokacin nan sai a koma zuwa ga malam, a koma zuwa boka, a koma zuwa ga ruhannai, a koma zuwa wurin shehu, a koma zuwa wurin khalifa. Wannan shine abin da muke watarwa. Dalilin hakan Ubangiji ya halakar da mutanen annabi ne. Dalilin bujiri wa ni'ima da Ubangiji ya karbata da manzanni. Ubangiji ya halakar da mutanen Samudawa, ya halakar da mutanen Adawa. An musu ni'ima, iya ni'ima. Amma dai suka bujiri, suka karyata da manzan da aka aiko musu. Ba mu bujiri akan ni'imomin da Ubangiji ya yi mana ba. Mun bujiri. Duk wani gasa da Ubangiji ya yi mana, mun ce a Allah shi bane ba wayan mu da ba. Aka halakar da wa'incan mutane. Saka gani wani ya dan samu abin hannun shi, yana tunanin iyawar shi da ya samu. Karuna idan ya yi tutiya akan waye shi da babu shi sai ya tara. Ubangiji ya ce fa kasafna bihi wa idarihi. Da shi da dukiyar tashi muka yi kasar shi. A halakar da shi ko ba a halakar da shi ba. Ta koma kan mutanen annabi Lut. Kuru maza suke zuwa, mata su zuwa mata. Ubangiji ya halakar da su. Ba a yi haka. Shi ne ma abin da yake ruwan dare da ko'ina a duniyar yanzu. Ko a wannan lokacin nawa. Ka koma kan mutanen annabi Shu'aib. Tauye muddu. Ya sanya Ubangiji ya halakar da su. An halakar da su ko ba a halakar da su ba. Mu ba ma yi ko muna yi. Amma dai Ubangiji ne ya mana gata. Shi sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa أوتيت خمسا لم يؤطهن أحد قبل أم قال أبو هو هدايا وندب أبي وندب نبكو ما بايا نابا كوكا مني إكي تيوى نصرت بالرؤي مسيرة شهر هزوى إندي إكي تيوى أبو نبي لو ألا يهلك أمتي بسنة بعام قبل إكي تيوى كدع هل كدع الأمتا دهوي حكومة ديموة baya daga cikin tsarin Ubangiji ya halakar da al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Wallahi in ba don wannan datan ba, da gata daya wanda Ubangiji yake ambata mana a cikin suratul anfal, kuma kana Allah yu'adhibuhum wa anta fihim kuma kana Allah mu'adhibuhum wa hum yastaghfirun. Baya Allah Ubangiji ya halakar da al'ummarka ma da kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kana rayuwa a cikin su. Yake cewa ko baya da haka baya yuwa Ubangiji ya halakar da al'ummarka ya kai Muhammad ma da maza a samu wasu tsirarru suna istighfar. Wannan shine gatan mu. In ba don wannan ba, wallahi Ubangiji da ya amince. Shine nan yake bayyana mana a ta'tuna zukuruna lil alamin wa tadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qawmun adun. Suke cewa la'in lam tantahi ya Lut latakunanna min al-mukhrijin. Tunda dai yanzu ba dan gari bane ba. Bare ne zauwa ne kai, to bari mu maka shi ya kai mu wannan kiran da kake mana, mu bar abinda ranmu take so muke samun biyan bukatar mu akan shi. In baka kame bakinka ba akan wannan kiran naka, mu hasa mu hasa Ubangiji ya haramta, wallahi da takunanna min al-mukhrijin, za ka kasance daga cikin wanda za ku yi su daga gaci kura kura ta kai. Sai annabi Nuhu yake cewa inni li'amalikum min al-qalil, lalle ni wannan aikin da kuke aikatarwa ba, wallahi na sani shi, ba na san shi, kuma na yi ba'a da shi, ba ni ba ku akan wannan aikin da kuke aikatarwa ba don komi ba. Ɗan biyu ko ka ga ana ɓarna ka yi magana a kiyaye, ko ka fito kiri da kiri ka bayyana wa mutane kai ba ka tafi da su abin da za su maka sadaka. In ba haka ba, wallahi in azaba ta zo ba kai ba su dukkan su za ka ta yi ba ku in ke su daga baya. Ubangiji kuma ya tantance tsayin kamun ku a tayar da kowa da yake shi. Yake cewa rabbi najini wa ahli mimma ya'malu, Ubangiji ka tseratar da ni da iyallaina da abin da waɗannan mutanen suke aiwatar ka zalunci ne ba karami ba a can cikin suratul hud ubangiji yana bayyana mana lalle ba karamin zalunci bane ba waɗannan mutanen suke aiwatar ba a lokacin da ubangiji ya ce to tunda muni da ba ma su muni ba su tseratar ba muni ba su ma ba wa tata ya kasance ya ce ta akan hanya ko kuma mu kini ne gata ya saka da kan Allah ya ce farajin Allah wa adabu asma'i dukkan shi da shi da iyallan gidan shi dukkan su muka tsiratar da su daga azabar da za mu san ko ga mutane annabi ya ce illa ajuzan shi babu sai dai wata mace wata ko matar shi ajuzan nan dukkan malaman tafsiri sun bar sun fassara akan matar shi ita ce aka kiraya da ajuzan yace sai dai mata shi fil gabirin wanda ta kasance mata ce mutum ne ya banza a can cikin suratul hud malaman tafsiri sun kawo lokacin da bakin suka zo waja'ahu qaumun yuhra'una ilayhi ya aka bakin suka sanar da lalle ko dan gari suka san lalle gidan annabi lutu da kai baki hawa sama dai daga farin kanti da dinga kai a ba suka zo take ce musu ai wallahi ta ga wa'arsu mutane wanda tabbata taba garin kinsu ba a duniya ba za su annabi ya yi baki haka su zo ku kama abin da za ku fara shi ne nan ubangiji dalilin haka rashin imaninta da annabi ubangiji sai ya sanya ita ma tana ɗaya daga cikin mutanen da aka hallakar da su sun madammar da al'akarin da wannan matan da sauran mutanen gari raguwa wanda su imani da annabi lutu ba dukkan su ubangiji ya hallakar da su wa amfarna alaihim matsarin fasa a matsarin munzarin muka musu ruwa ruwa na duwatsu wanda yake dunkule da laka malaman tafsiri suka ce koma bayan abin da mutanen garin makka suka gani an yi kamun shekarar da aka aihi manzo allah sallallahu alaihi wasallam ai akwai latijawa akwai tsihi a cikin su ya ce inna fi zalika al'aya ya ce ya ku al'umman manzo allah sallallahu alaihi wa sallama lalle da kwai abin izina da kwai aya alkashin wannan wannan abin da ya wakana da mutane annabi lut ya ce wakana aksarul mu'min sai dai duk yadda ake karanta ayoyin nan da yawa daga cikin mutane ba za su taɓa imani ba ba su taɓa rukun izina ba yanzu masu halin irin halin mutanen annabi lut wanda suke zuwa mazaje su zuwa mata ko mata ta tayi mace ta tayi ta tarda mace ta biya bukatun ta a wurin mace namiji ya tayi wurin namiji biya bukatun shi a wurin namiji yace wallahi ku saurara inna fi zalika al'aya a cikin wannan labarin da ake labarta maka ya Muhammad kake labarta wa jama'a muka kai a yanzu muke karanta ayoyin ubangiji tabbas da kai aya da kai abin izina a ciki ko ku haza ko kuma abin da ya same su makoma irin makoma su ta same ku Allah ya tsine wa duk wanda yake aiwatar da abin da annabi ruwa da babun da mutanen annabi ruwa suke aiwatar da sahabin bangaren namiji ko kuma bangaren mace ya ce wa mata na akarhum mu'mini da yawa daga cikin su wallahi ba za su taɓa imani ba ci sun ya a ƙa'ida ta ubangiji duk lokacin da za ka ce za ka ji ubangiji ya ambaci da yawa to da yawan nan ba sa da hankali da yawan nan ba sa imani da yawan nan azzalumai ne da yawan nan munafukai ne da yawan nan kaza ɗan kaɗan su ne kullum na allah allah sanya mu da gaske ɗan kaɗan ne in muka koma cikin suratul hud zan mu gani ubangiji ya rabbata mana kissar annabi lut da annabi ibrahim alayhi salam saboda dan uwa ne ga annabi ibrahim rubbama kana iya cewa albarkacin annabi ibrahim annabi lut ya samu annabtaka ya samu aiki zuwa ga wannan gari wanda ake ce misatu garin da aka aika shi annabi ibrahim annabi lut alayhi assalam sune can ko kuma ka kiraye su al-mu'tafika shine can ubangiji wannan mu'tafika ta ahwa fakashaha ma kashya fa bi ayyi ala rabbika tatamara hadha nadhirun min an-nuzur al-ula asifat al-azifa laysa laha min duni allahi kashifa wallahi bi kiyaye azaba ubangiji in ta zo ba abin da sai yayi ta wallahi tallahi duk wani da muke cikin yanzu rayuwa ta yi tsada tsaro da karanci kaza da kaza da kaza da kaza wallahi ba komai bane ne illa tasirin abin da muke aiwatarwa ne da wannan zuciya luwaci zinace zinace zalunci tauye mu dukkan su wannan abubuwan su ne suke iya gadar mana ko su ne ma suke gadar mana musibar da muke cikin ta tun ubangiji a cikin suratul hud yana bayyana ma laqad ja'at rusuluna ibrahima bil bushra qalu salaman qala salamun fama labitha an ja'a bi ijlin hamiz falamma ra'a aydihim la tasilu ilayhi nakirahum wa awjasa minhum khifa qalu la takhaf inna arsalna ila qaumin wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat fabashsharnaha bi ishaq wa min wara'i ishaq yaqub qalat ya waylata a'alidu wa ana 'ajuzun wa hadha ba'li shaykha in hadha la shay'un 'ajib ubangiji yake labarta mana a takaice duka ba kissa annabi ibrahim ba muke bi kissa annabi lodi muke amma dai tunda ubangiji ya hada mana ita to mu dan yi tsokaci akan da sabbi daga kai magana annabi lodi alƙashin kissa ubangiji yake cewa mun aiko da manzannin mu zuwa ga annabi ibrahim da suka zo suka ce aminci ya tabbata a gare ka wannan ita ce sallama assalamu alaikum ita ce sallamar mu a nan duniya ita ce sallamar mu a cikin gidan aljanna وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين wannan tarin ba ita bane ke su an salamu alaikum lil yadkhuluha wa hum yatma'un da wannan cikin arafi wanda suka shiga gidan aljanna za su rinka cewa to huwa alwaqt wajadna ma wa'ada rabbuna haqqa abin da aka koyi da ubangiji ne yi mana a rayuwar mu tabbas ga kuma mun sami ga kuma cikin aljanna muna ta gorewa muna ta godiya ubangiji an salamu alaikum amintiya amintiya tabbata a gare ku wannan ita ce sallama ita ce gaisuwa ta in gida aljanna wanda Allah ya dakar da shi da yin gaisuwa a rayuwar shi ta nan duniya to tabbas akwai alamu a tare da shi saboda manzo Allah ya bayyana mana abin da yake yalwa ta soyayya tsakanin mu shine ya ka sallama tsakanin afshu salama bainakum yubita sallama tsakanin ku lokacin da zaka yi wa wa idha hayyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha in ambaka aka ce maka assalamu alaikum ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullah in an ce maka assalamu alaikum wa rahmatullah ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh wannan shine umurin da ubangiji yayi mana idan kasancewa mandubi ne ba wai wajibi bane ba sai kai haka ba amma dai kai shine abu wanda yake mafi kyau da suka ce mai salamu ne yace mai san aminci kuma ya tabbata a gare ku alaikum assalam ba jima ba saboda karanci na annabawa kurum sai gashi nan ya kawo musu dan barake wanda yake gashashshe me shi na dan barake shi kuma a tsarin mala'ika mala'ika ba ya cin abinci su kurum yusabbihuna al-layla wan nahara la yafturun ba ta gajiya kurum dare da rana tasbihi suke wannan tasbihin shine ruwa shine abincin su sabanin lokacin da ya kawo ga mai shiri da an kawo ya ga hannayen kowa ba ta kewa sai ya tsantsa ya dan lazana to ya za a yi mutanen da in kawo muku abinci in dai ba da mugun wani abu ba ka zo ba in kawo maka abinci ka kici kuma wannan ita ce al'ada ta dan adam duk lokacin da kai ba ko ka kawo mai abinci ya kici to zaka sani da alamar tambaya to shine ubangiji yake bayyana mana halin da annabi ibrahim ya shiga lokacin da ya kawo musu abinci ya ba wanda yake ci na kirahu kai tsaye annabi ibrahim sai ya shiga halin tantama wannan mutane lafiya ni yanzu ni ya kawo su sai suka wa aujasa minhum khifa sai tsoro ya dosa a cikin zuciyar shi da suka ga halin da annabi ibrahim ya shiga suka ce mai lafiya kada ka ji tsoro ya kai ibrahim inna ursilna ila qaumi mu ba wurin ka ba aka aiko mu ba mu ai aike ne zuwa ga annabi lot matar shi tana gehe tana ji tana tsaye fadahikat sai ta yi dariya wasu daga cikin malaman tafsiri suka fassara shi a dariya wa'ansu daga cikin malaman tafsiri suka ce kai tsaye ne haila ne ta zo mata saboda can ainihin sani ba karariya ce ba ta aihuwa da ta ji wannan labarin an aiko ku zuwa ga mutanen annabi lot to an aiko ku zuwa ga mutanen annabi lot da kai alamar tambaya rubama halakar sa ce ta zo rubama kaza da kaza ne alamomin tambaya kai tsaye wannan matar kurum fadahakat wata yanda wasu daga cikin malamai suka kamar Imam Al-Ausi daga riwaya daga Abdullah ibn Abbas ya fassara fadhikat ay sahaba kin imatan nan sai tai haila wasu kuma daga cikin malaman tafsiri suka ce a'a ai matan nan da ta ji labarin an ce ko da ta ji a kullunta an san wannan baƙin na annabi Ibrahim sun ce a ai an aiko mu zuwa ga mutanen annabi Lut sai ta ce kada a ce ji waɗannan mutanen su ma abinda mutanen annabi Lut suke aiwatarwa shi ne su ba za su yi aiwata tunda ita baka sani ba mala'iku ne ko ba mala'iku ba ne ba da yawa daga cikin malaman tafsiri dai sun yi magana wa'ansu daga cikin malamai suka ce abinda ya sanya ta dariya saboda hurkacin da ta shiga ita ma ta ga abin da yake wa kamuwa ta ji abin da suka baki to kai tsaye da kai wannan dariyar ya ce fabasharnaha bi ishaqa ubangiji sai ya yi umarni ta ba ta albishir lalle za ta samu ɗa annabi ishaqa kaga abin da yake kusa shine wannan hailar da ta zo mata kamar magana Abdullah ibn Abbas kai tsaye haila ne ta zo mata suka ba ta albishir tun daga haila ta zo shi kuma dama in aka ce mace bakarariya ce da kai yiwuwar ɗari bisa ɗari ba ta yin haila tunda sai an samu haila sannan za a samu ƙaruwa ita kuma ba ta yi sai haila ta zo mata a shekaru wanda ta manyanta ita ke cewa sai suka ce mata muna miki albishir da gun ubangiji ki tabbas za ki samu ɗa wannan ɗan an riga ya an mai suna an sanya mai Ishaqa kai bayan annabi Ishaqa ɗin ma za ki samu jika shi ma an riga ya an mai suna shi ne Yaqub kamar yadda aka baiwa annabi Zakariya labari aka ce mai za ka aihi inna nubashirka bi gulamin ismuhu Yahya aka ce mai muna ba ka albishir tabbas za ka samu ɗa shi ma ka ga ya huddu tsammanin ma samun ɗan irin ku ubangiji cikin ya a halin duk wani hali ka shiga wallahi kada ka manta da Allah ba wani bai isa ibada ba Allah da shi ne zai isa ibada ka koma zuwa gare shi ka tsantsanta shi wurin addu'a sai ya dauka ya baka kyauta ce yayin wanda ya hika shi ne yake cewa mar'ati akai shi annabi Ishaq annabi ya hayi annabi Zakariya yake cewa ya ubangiji na ce dai a bani amma dai ban taba tunanin ko ubangiji zai a bani aka bi albishir za ka samu ya ce kai ya ce ubangiji ni ina ba na tsoba ba kuma mata ta ba karariya ce ba ta ayyuwa amma dai aka ce kyauta ce maka maka ka samu haka shi ma annabi Ibrahim matar shi tana cikin halin haulai halin damuwa ga ku yangarta wanda kuma mijin ta kyautarta ta ce ta samu Isma'il wannan abin ya sanya kishi ya sanya ta gaza jurewa ganin ɗan nan da ganin matan nan ubangiji ya ce ka tafi da su zuwa ga harami zuwa ga Makka aka tafi aka zauna dalilin wannan aka samu ruwan zamzam aka gina ɗakin Allah a wannan duka wannan baiwa ce daga ubangiji a lokacin nan take cewa قالت يا ويلتا أألد وأنا عزيز شاكي سونا كذا إذا أكا مقولة البشر كرودي أبن دك جمع شيك أنا شيك أبن كنا أبتانا شاكي سونا أألد ني أنزني ذا أيب حالي نتعجب يا دعي ني أنزل أيب وأنا عجوز قانني ناسوها sahabu kuma ubangiji idan aka tsufa aka kai 52 57 ba lalle bane ba a samu ba an shiga annabawan report amma dai take cewa ga ni nan na tsufa kuma sun ayyu yace wa hada ba'al shekha kuma miji na ga shi nan alba'al shi ne miji kuma ga shi nan shi ne a fi shirka to ya san ayi combination din ta ba da abin da ake so sai dai kuma tana da yakinin Allah shi ne mai ji shi ne can a cikin zariyat ubangiji fa aqbalatil ra'atuhu fi sarratin fasakkat wajaha wa qalat ajuzu fakini ta juya ta maru huskarta sanin jin dadi ta ni tsohuwa bakarariya in samu da hali ne na jin dadi ta maru huskarta haka ubangiji yake shi ne nan yake ce mata a ta'ajabi da bin amrillah za ki ringa mamaki ne da al'amarin ubangiji wannan shi ne halin mummuni duk a abin da ya wakana gare ta kada ku yi mamaki dan Allah ne kuma shi wannan ubangijin da mu ka riga ya tabbatar wa zuciyarka qadirun ala kulli shay'in me iko ne akan komai din me ya same ka daga Allah ba wanda ya isa maka ba wanda ya isa amfani ba wanda ya isa cuta Allah dai shi ne dini kame da mai al'amarin shi wallahi ka samu hutu a rayuwarka amma dai da zaran ka fara aisuwa da ni mutai ruwa ne mana magana su a taya tsura su kan allo a musu kaza a musu kaza wallahi kana cikin hasara kana cikin wahala inda Allah ubangijin ka zai karbe ka a wannan halin wallahi tallahi da kai da shiga gida aljanna sai a wanda hali yayi kai wani ba ma shiga gida aljanna inna Allah la yushiru an yushraka bihi wa yushiru ma duna zalika liman yasha wallahi gwani da mutum ya kun dubu yana zina ko ya mutu yana mazinaci akan mutumin da zai zo ya rinka shaka ita da kai gwara gwara kuma bayan haka ubangiji yana iya gafartawa in ya ga dama karkashin rahamar shi sai ya sanya shamaki da kai da ɗan uwanka a wannan arziki ɗan garinku dukkan al'umma sai ya zo ya ce maka wani ka mutu kana kaza kayi kaza zai umarce ka ya tilastar da zuciyarka ya tilastar da kowa ta gaba daga zuciyarka ta amsa kwarai ko ubangiji na wanda ko ubangiji kuwa bai nemi bai dakatar da shi ba sai kaga yana bugon iska a lokacin nan shine ubangiji ya ce al-yawma nakhtimu ala aqwamihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun sai a miƙe baki ai shine makarbacin harshen dai shine zai furta abin da ba haka ba sai a miƙe baki hannun da yake ya dauka hannun da ya sinya shi zai furta ai a ubangiji yunin sinya kafar da ta kai ka ita za ta furta ta ce na ta gaban da ya aiwatar zai ce kwarai ko ni ne wanda ko ubangijin shi ya nihe shi da Allah da gata bakin shi a buɗe kai na yi ubangiji sai to na gafarta maka na baka rahama ka zai kashe gida a can wannan ga mai aiwatar da manyan zunubi game da musulmin da yake aiwatar da kananan zunubai shi kuma kullum ubangijin shi ba sai ya daga hannu ba ya nema a gafarta ne ba ubangijin shi ya gafarta ne dalilin ubangiji ya ce manzo Allah mu sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana mana duk lokacin da mutum zai yi sallah zuwa wata sallah kafaratun lima bainahuma idza shubat al-kaba'ir suna kankare kanana kananan zunubai idan an nisanci manyan zunubai haka sallar juma'a zuwa sallar juma'a an kankare har da gadin kwana uku kwana goma ke ramadanu ila ramadan shekara cikin shekara umara zuwa umara dukkan su manzo Allah yake cewa ku jiba ku liƙa mun ku ba da amsa ga ɗayan ku zai kasance yana da tabki a bakin ƙofar gidan shi a kullum zai ringa wanka sau biyar a cikin wannan tabkin yace kuna tunanin in ya hutu za a samu gishiri-gishiri a ringa jin wani wannan a gado da a cikin shi hal yabqa min tamrihi shay'un shin za a samu dauda a gargajin ɗin shi sahabbai suka ce ba na yiwuwa bai yiwuwa a samu dauda wanka biyar ai ko biyu za ka yi ai kalla ma a samu dauda a tare da kai to biyar sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan misalin da muka sallo don ku guda biya in kai asuba kamun azawa abinda ka aiwatar tsarin kamun su an kankare maka in dai ka nisanci manyan mai zuba azahar la'asar la'asar magariba magariba isha isha asuba kaga wannan ba karamin gata da ne ko ubangiji yayi mana ba wallahi ubangiji wai kullun yana ce mana ma yafa'alu Allahu bi'adabikum in shakartum wa amantum mi Allah zai yi azabtar da ku in dai kun gode ne kun yi imani rama shi na nan zai yi muku rama zai sa ku gidan aljanna da ba wannan abin shi ne ubangiji yake so wai ba wai azabtar da ku ba in ya sanya ka aljanna me ya zata rage ni me ya zata kara ba abin da zata rage ni da abin da gare shi kai za a ba wa kowa kowa a bashi gida na a gidan aljanna kimanin shi shi ne abin da yake tsayan kanin haɗin shi sama da ƙasa har yanzu ba wanda ya kai sama gida na ni kaɗai a gidan aljanna haka gidan ka a gidan aljanna kai ko da wanda yake ƙasan ƙasan gidan aljanna gidan shi shi kaɗai wa jannatun arduha ka ardhis samai wal ardh wa haɗinta kamar haɗin sama da ƙasa naka ne na kai daya. To a hakan za a sanya mu, a sanya mu, a sanya mu, a sanya jikokin mu, a sanya kakannin mu, a sanya iyayen mu, a sanya wani, a sanya kowa, a sanya duk wanda ya yi imani da Allah ya mutu baya shirka da Allah, har na karshen wanda za a hudo, wanda daidai cikin zuciya shi da kai daidai misqala zarrati na da imani. Me misqala zarrati? Shine abin da idan ka baya nuna maka sai ka sai an kawo microscope sannan ka ganshi. In dai aka same shi dan kifce kadan a cikin zuciyarka, to wallahi baka dawoma a cikin gidan Allah. Shi san ya Ubangiji yake baka dawoma a cikin gidan wuta. Shi san ya a cikin hudu Ubangiji yake bayyana mana wa ammal ladzina shaqqu fi an-nari lahum fiha zafirun wa shahiqun khalidina fiha ma damat as-samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuk inna rabbaka fa'alun lima yurid. Wanda suka sheke ayarsu, suka iya shekensu a rayuwarsu ta nan duniya, to suna cikin wutar jahannama, suna madawwama a cikin gidan wuta har zuwa lokacin da abin da Ubangiji ya kada ba. Amma dai wanda suke gidan aljanna wa ammal ladzina su'idu fi jannati khalidina fiha, khalidina fiha ma damat as-samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuka ata al-ghayb al-jusus. Kyauta ce wanda Ubangiji baya yanke ta. Kullum in kashe kana madawwami a cikin ta. Amma dai ga wanda ya saba, to shi ba idan ya shiga, rubbama Ubangiji shi mai gata ya hudu shi. Shi san ya Ubangiji baya bukatar ya azabtar da ku. In dai za ku gode ni, za ku yi imani da shi, za ku yi abin da ya umarce ku, to wallahi ba kai ba samun azabar wutar jahannama. Shi ne nan Ubangiji yake bayyana mana rahmatullahi lokacin ya gudu. Rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikum ahlal bayt. Yace wannan jin kai ne da tausayi da gata gare ku kudiyallan gidan Annabi Ibrahim alayhi salam. Innahu Hamidun Majid. Lalle Ubangijin nan namu Hamidun ne, shine wanda ya cancanta a gode ne, kuma Majidun kuma Ubangijin mu madaukaki ne. Za mu tsaya a nan kina insha Allah, wa mun kai sati mai zawwa sai mu dan kammala abin da ya wakana, irin zawwarsa da suka yi, irin abin da ya wakana tunda suratu Hud, waccan suratu Shu'ara a dunkule ne Ubangiji ya kawo mana kissa. Suratu Hud in ka hada da wa'ansu ɗan ayoyi wanda suke cikin suratul A'raf, zaka samu bayanin ya hutu tantagariya ga yanda ya wakana, kuma ga yanda Ubangiji ya halakar da su. Abin da muka karanta dai, Allah ya ba mu ladan shi, kuskure da muke Allah ya gafarta mana. Allah gafarta ba iyayenmu da kakanninmu da malamanmu. Allah sanya aljanna ita ce makomarsu, ita ce makomanmu. Bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana, abin da zama iya ba Allah ya iya mana. Yan uwa da amanna arziki da suke bara addu'a, muna fatan kowa Allah ya biya bukatun shi, ya sanya albarka a ciki. Iyaye da kakanni da suka gaya mu gidan gaskiya, muna fatan Ubangiji ya sabkan musu, ya lullube su da rahamar shi, ya gafarta musu zunubansu, ya sanya aljanna ita ce makomarsu, ya yalwata musu a cikin kabarinsu. Mu da muka yi saura, Allah sanya mu cika da imani. Yan uwa da suke kwance, da wanda suke gida, da wanda suke likita, suna juyayi da jikinsu, muna fatan ya kasance musu kafara, kuma Ubangiji ya koro musu manzan sauke. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.